بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومئذ جمعة ديا غوتم جمعة الأولى shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Nuwamba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 13 cikin jeringiyar darussa daga littafin Zawaidus Sunanil Kubra lil Baihaqi wanda Malam Salih Ibn Ahmad Ash-Shami ya tattara hadisan da Imam al-Baihaqi ya ruwaito duriya akan abin da ke cikin al-kutubu sitta al-usul Allah ya saka musu da alkhairi gaba kida muna cikin kitabu tafsir na wannan littafi zamu tashi inda mallam yake cewa suratu ali imran al-lambar shafi na ainihin wato 62 to kafin nan so ne mana wani ta'aliki akan wani kuskure da ya faru a karatun da muka yi a baya ina jin a wannan littafin ne go magana akan Abdullahi dan Amru dan As haka ne go wanda ne kuskuren cewa bai cikin al-abadila wanda gaskiya wannan kuskure ne kai tsaye daga gare ni ina fata Allah ya gafarta mini Allah ya fi min dani da ku gabaki daya babu shakka Abdullahi dan Amru dan As yana daga cikin al-abadila da shi Abdullahi dan Zubair kamar yadda malamai suke faɗa Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Amr dan As Abdullahi dan Zubair Abdullahi dan waye ma din dan Umar ko to ina jin magana mai ne akan Abdullahi dan Zubair haka ne akan Abdullahi dan Zubair duk da bai kai malantan waɗannan ba amma dai ana kirga shi cikin abadila saboda yayi tsawon rayuwa kuma an buƙaci zuwa ga ilimin sa shi kuma Ibn Mas'udin ya mutu da wuri kafin wannan istilahi ya zama ya shahara istilahin abadilan bai shahara ba Abdullahi dan Mas'ud ya riga ya rusu tun a shekara ta 32 bayan hijira mutane biyu suka mun tambihi akan gyaran wannan kuskure akwai Malam Mansur wanda gashi yana zaune Allah ya saka mashi alkhairi akwai kuma dan uwa da ya mini wato message ta kafar WhatsApp na yi ƙoƙarin in duba message ɗin ga kullum gane sunan shi gaskiya ban iya riskar shi na sai yana cikin wayata amma saboda yawan saƙonni na so na ambaci sunan shi don na yi itirafi da falalarsa amma insha Allah in na gani zan ambata a gaba insha Allah sannan ina fatan ƴan uwa mu sanya wasu bayin Allah cikin addu'a daga cikin ƴan uwanmu waɗanda suka samu jarabawa akwai Professor Ado kamar yadda kuka sani ɗan uwanmu ne ɗalibi ne na wannan makaranta tun malam yana raye a farkon al'amari mutane masu kama jama'a kidnappers sun kama matarsa kuma daga baya shi ma an ɗauke shi ba a ma san suwa suka kama shi har yanzu babu wani bayani akan me ya faru da su ubangiji Allah ya zamgatar su Allah ya fiddo da su cikin aminci Allah kuma ya sa ya zama kafara gare su da mu sauran ƴan uwansu kuma Allah ya yi mana wannan fitina sauran mutane da suke cikin jarabawa irin wannan muna roƙo Allah madaukakin sarki ya zama gatansu ya fidda su waɗannan masu ja'ircin kama mutane kuma Allah kai mana maganinsu Allah ka san da su kuma kai ne kaɗai gatanmu a kansu ya Allah muna roƙo Allah ya zama mana wato gata a kansu akwai ɗan uwa shi ma Dr. Salisu Yahaya na jin wasu ba za su gane shi ba yanzu da yana sukan zo karatu markaz sanda ake karatun Bukhari ni abokina ne mun yi karatu da shi a mataki na masters wallahi ni ban san me da lafiya ba sai na gamu da wani a Makka suke bani labarin ai yana fama da rashin lafiya sosai to da safan nan naje na duba shi yana cikin matsanancin halin jinya da fatan shi ma mu sanya shi addu'a Allah ubangiji ya bashi lafiya Allah ya sa wannan cuta ta zo mishi kafara kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa da yaje ga wata mata mai suna Ummul Ala kamar yadda Imamu Abu Dawud ya roki Annabi yake ce mata abshiri ya Ummul Ala shi ina muke albishir yake ummu al'ala cewa musulmi ba zai gushe ba yana jinya hatta sai ya zama cewa Allah ya karkade masa gabaki izinin sa to da shi da sauran marasa lafiya mu muna fata Allah ya sa hakan ya zama musu kafara Allah kuma ya kara mana lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ya kara mana Allah ya sa kuma mu gama lafiya bari mu koma cikin karatun mu ko malam yace suratu ali imran qauluhu ta'ala to dake shi tafsirin littafin hadisi ba tafsiri ne kamar da aka saba abu aya diki diki ba kaga sai tsallaka kawai zuwa aya ta 93 ba magana akan asbabun nuzuli magana akan adadin ayoyi da kaza da falalolin ta duk babu wani bal sai ta bin aya da aya kawai zai fassara abin da yake gani akwai bukata ne babu lafi mu ambaci wasu abubuwa kaɗan kafin mu kai ga abin da ya ambata da na farko suratu ali imrana sura ce madaniya bi ijma'il mufassirin wal mu'arrikhi ta sauka a shekara ta 9 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa ta sauka ne lokacin zuwan wafdu najran waɗannan kristoci da suka zo za su yi muƙabala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma a ce alal aqal daga farkonta har zuwa wajejan aya ta 100 har zuwa fadin Allah kul ta'alau ba wannan ba ayi mubahala din nan ta ita ce kul ta'alau walaka kul ta'alau fa in tawallu ha ko in tawallu kul ta'alau adwa nadu abna ana wa abna aku wani sa'ana wa safu an fusana wa fusukum man nabtain ita nake nufi ayi mubahala to akalla har zuwa nan di ya sauka ne akan labarin abin da ya faru game da wannan ziyara da kuma irin martanin da Allah wadai ka saki mai musu da su da da shi da manzo Allah sai sadaka zaka ta fara da ambatan littatafan sama da itirafi da su Allahu la ilaha illa huwa nazzala alaykal kitaba bil haqqi wa anzalat tawrata wal injila min qabl shine ka ji an fara fadan cewa an yarda da littafan amma kuma ga bayani akan tsayanta Allah da kuma nasukun wadancin littafai sannan ayoyinta guda 200 ne cikin kamar da aka sani ko sura ce mai falala kwarai da gaske daga cikin falalarta shine yazo a cikin falalarta cewa tana zama aminci ga cizan macijiya idan mutum ya shiga daji yana karanta ta zai yi amuntuwa daga cizan macijiya kamar da aka wani hadisi wanda yake mai rauni yazo kuma cewa innaha kanzul lis-suluk suratu ali imrana to arziki ne mai yawa ga talaka talaka in ya dace ta zo mai arziki ne shi kai dauka shi talaka ko mun gane kai ka dauka ka dace ali imrana kuma to ka fi karfin talauci haka yazo cewa ana karanta karshen ta a dare idan an farka ko sannan kuma yazo a cikin hadisin muslim batu akan cewa ranar alkiyama ita da bakara za su zo a cikin tawaga surori na alqur'ani za su yi ceto ga wanda ya karanta su yake aiki da su annabi ya kira su da suna az-zaharawani surori guda biyu zaharawa malamai sun mai az-zahara fassara ɗayan uku ko dai a ce daga az-zahar haske ko kuma daga az-zahu wato tana entawa ke ko kuma wasu suka ce daga irin abin da ke cikin bakara da ali imrana na ambatan ismullahil a'zam wancan ayatul kursi wannan kuma a farkonta allah la ilaha huwa alhayyul qayyum wallahu alam dai wannan yana cikin maganar malamin tafsiri suka fada wannan wafari na najran sun zo a cikin tarin jama'a ne amma akwai shugabannin su guda 14 cikin ashraf din su da babban fasto din su da shugaban kabila da wasu manya za ga da ambaci sunayen su a cikin kissar ba shine mahallin ainihin wato maganar mu ba ana akwai mas'ala da ta faru amma zan dan jikira za mu ambaci ta daga baya game da wafdu najran wani wanda Allah na manta ku tuna mu game da ko da gaske ne sun yi service na coci a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ya shahara a cikin sira ana cewa annabi ya ba su dama sun yi service kuma har suka kalli alqibla wata kissa ta wani labari ya zo a cikin littafin tafsiri cewa akwai irin suratu ali imrana akwai irin ta a cikin at-taura ana ce mata suratu tayyiba wallahu ta'ala a'lam to wannan kenan a takeice kware da gaske. Malam yace qauluhu ta'ala illa ma harrama isra'ilu ala nafsi qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum wato ma kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila ko shine kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabli an yunzala at-taura sai Allah yace qul fa'atu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin. Allah yace kullu ta'ami dukkan abinci at-ta'am anan ismul jinsi ne da abinci da abin sha kana hillal li bani isra'ila ya kasance halas ne ga ƴaƴan isra'il. Isra'il shine yaqub bin ishaq bin ibrahim al-khalil radiyallahu sallallahu alaihi ajma'in wato yaquba wanda aka ce wa yaquba na fi ladin nan kenan ko jikan ibrahim alaihi salam dan gidan dansa ishaq to shi da yake cewa isra'il kuma ma'anar isra'il shine abdullah duk waɗannan banu isra'il da yake cewa jikoki ne da ƴaƴan shi ta bakunnan sa to wannan bawan Allah Allah ya ce sai shi abin da ya haramta wa kansa ya zo cikin hadisai tabbatattu wasun su ma na cikin ainihin wato as-siha ko as-sunan cewa wasu kuma na cikin kamar lissafin tafsirin Imam at-Tabari da Nas al-Thalibi da kuma anan kamar yadda malam ya ambata cewa Isra'ilu ya kasance ba yi da lafiya to sai yana addu'a cewa yana bakancin Allah ya warkar da shi zai haramta wa kansa mafi da din abinci a wurinsa da kuma mafi daɗin abin sha a wurinsa wanda wannan shine namar raƙumi da kuma nonon raƙumi to da Allah ya bashi lafiya sai ya haramta sai haramtawar ta bi dukkan iyalansa da danginsa sai suke haramta waɗannan ainihin ababi wallahu ta'ala alam. A wata ruwayoyin kuma an ce kitse wasu kuma an ce jannama gaba ɗaya beef kenan da makamantansu da shi ne yake cewa an ibn Abbas wannan riwaya irin ta ce a cikin littafin tafsiri Imam at-Tabari da akwai wata kuma da ba irin ta ba amma mai ma'anarta wanda Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito ta. Ibn Abbas yake cewa anna Isra'ila akhadahu irqun nasa Isra'ilu ya kamu da ciwon irqun nasa. Irqun nasa shine yake ce ma sisi trachea haka yake ce musu ko sisiya tra ne ko menene na manta suna abu sisiatica sisiatica yawa sciatica bari malam wannan gaci yana sallah ya gama ya kara mana bayani Dr. Yusuf ni dai haka na rike in kuntuna mai wannan karatun a baya game da wannan masala wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara cikin hadisin al-Imam Ibn Majah cewa warakan wannan ciwon shine a samu naman akuya katara akuya a raba shi gida uku a dafa shi yayi lugub sai a ci a kwana uku da safi kafin a ci komai kun tuna hadisin wai tuna wannan katun mun yi shi Annabi yake cewa shifa'u irqin nasa aliyatu shatin arabiyyatin karfatar akuya balarabiya tuzabu a dafa ta hatta lagargaje thumma tujza'u thalathata ajza sannan a raba ta gida uku thumma yushrabu ala riq sannan a sha wannan farfesu ba tare da an ci komai ba kullu juz'in fi thalathati ayyam wannan ya cikin sunan Ibn Majah kuma hadisi ya tabbata cin ka kuma littafin Ibn al-Qayyim at-Tibb an-Nabawi za ga inda ya bayani cewa wannan abin da ya sa wannan treatment din da Annabi ya bayar sallallahu alaihi wasallam ya bada shine ga irin mutanen da ke rayuwa a irin environment din da ya ambata inda za a yi samun akuya ba ƙauya yar ƙauye wanda ba ta saba cin wani abu daban ba banda kawai dusa da ciyawa saboda cututtukan ƙauyuka cututtuka ne wanda suke ghairu murakkaba to da haka su ma magani ghairu murakkab zai musu akwai cututtuka wanda suke simple magani simple wani ma ba sai ka sha magani ba yanzu kamar wannan ai abinci ne kawai zaka ci wani ruwa kawai zaka sha wani bacci kawai zaka yi amma akwai cututtuka wanda suke complex su suna buƙatar su ma complex medication sai an yi tesis sai an yi waye daka ibn kayyim yake cewa wannan maganin ba dole yayi ma irin mutumin da ba a wurin yake rayuwa ba irin mutumin da ba a irin wannan imbarar da Annabi ya faɗa ba ba zo da ya mishi abin nan ba to shi wannan ciwon Malam Yusufa me ya karin bayaninka akan wannan abin da yake ce ma abin nan irqus sana irqun nasa sisiyatika haka ne sunan wani ciwo da yake a kwankwaso ciwon kwankwaso ne mai dan banzan zafi akwai pain yakan sauka kuma zuwa cinya haka fa ko jijiya yau wajijiya ce siyati nasus now ehe ita ce da ake taka allura kafa mutum da shanye din nan kaga amma yaro allura ya zama gurgu sciatic nerve shi kuma ciwon sciatica yawa ciwo ne wanda yake samun jijiya sai jini ya daina bi ko sai kaga mutum cikin dare ya sau ihu wani kuma yana sauka har zuwa kan kafar shi har zuwa gwiwa kafa ya lalata kafa gaji malam tun da shi dan yan physiology ne dama yasa nace bari ya gama ya kara mana bayani dan na karanta ni dai a cikin tarihi da hadisi kawai shikenan yawa ban san komai akai ba jazakallahu khairan to shi sa zaka ibn qayyim yayi ta'arifin sa yace waj'un yabtadi'u min mafsalil warak wani pain ne dake farawa daga gabar jikin katara wa yanzilu ila al khalfi kuma yana isa zuwa ga bayan mutum aw ala al fakhizi ko zuwa cinyan mutum yana nan a cikin zadul ma'ad a babukan dibbun nabawi to wannan ciwon shine ya kama Isra'ilu Yaqub alayhi salam ciwon jijiya wanda ake cewa sciatic nerve sai ya zama cikin dare fakana yabitu walahu zuqa'un sai kwana yana ihu shine zuqa yana ihun zafi zafi na damunsa pain qala yace faja'ala sai yayi alwashi shine ma'anar faja'ala in shafahu Allahu Allah ya akula lahman fihi uruq sai ce indai Allah ya warkar da shi ba zai ƙara cin naman da ke da jijiya a cikinsa ba shine beef din beef a jan nama da ake cewa an ga nama ja akwai veins haka a cikinsa da layika da sauransu shi to ba zai ƙara cin wannan nama ba da haka sai dai ya ci naman tsuntsu ko kaza ke na misali ko makamantarsu ko kuma naman kifi amma naman dai dabba saniya da raƙuma da busashe duk suna da jijiyoyi a cikinsu ya ce to daga nan ba zai ƙara ci ba wannan shine abin da ya ambata shi qala yace fa harramatul yahudu to daga nan shine yahudawa sai suka dinga haramta wa kansu cin wannan nama fa nazala sai Allah ya saukar da kullu ta'ami kana halal li bani isra'il illa ma harrama isra'il ala nafsi min qabli an tunzala at-taura qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin ai anna hadha kana qabla at-taura aka saukar da Allah yace kullu ta'ami dukkanin abinci kana halal ya kasance halas ne li bani isra'ila ga yayan annabi isra'ilu illa ma harrama isra'ilu ala nafsi in dai banda wancan abin da isra'ilu ya haramta wa kansa min qabli an tunzala at-taura kuma wannan ya faru ne kafin a saukar da at-taura da haka kar ku ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ne cewa me yasa kuke haramta cin naman raƙumi ya suka ce ai at-taura ce ta haramta ya ce Allah ya saukar da cewa wannan haramtawa baya cikin at-taura min qabli an tunzala at-taura sai Allah ya ce qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuma kun ce ba haka bane in kun ce daga sai kuke yi to ku zo da at-taura ku karanta a ji a zo ku bude ku karanta a ji in kuntum sadiqin in da gaskiya kuke ai anna hadha kana qabla at-taura wato wannan ya faru ne kafin at-taura qala sufyan mai riwaya yake cewa zuqa'a siyaha shine wato kururuwa idan mutum ya ji zafin ciwo ya kururuwa wannan istifhamun da ke cikin illa ma harrama isra'ila nafsi malaman logos suna cewa istisna'i ne munqati domin bai cire komai daga cikin wancan cewa kullu ta'ami kana halal ba istisna'i mai zaman kansa munqati ne sannan daga cikin abin da zamu gani a wannan aya shine nuna cewa asalin duk wani abu dan adam ke ci to halas ne da abin dan adam ya gano cewa ashe in ya ci kaza zai ji daɗi ko ya ji gardi ko ya samu ginuwar jiki ko tare yunwa to al aslu fihi shine halas komai sai abin da ya zama ya saba wa kaida halasi kaida shine a samu nassi da ya halasta qarara ya halasta ya haramta qarara amin giya naman alade jini masfuhi maita da ire-iren su kaga an samu nassi kenan qarara shine kaida ta farko kaida ta biyu a samu qiyasi akan nassin kaman taba kaman irin waɗannan da ake sha su abun kurkuran nan da ake ce mai ake ce mishi yanzu kurkure da irin su waɗannan shashan da ake kala kala ga sanan to wannan kaga bil qiyas ne aka haramta su ko kuma ya zama khabithu ne khabithu ne saboda an fadi qaida amma wa yuharimu alaikumul khaba'is to wannan kaga taba koda bace kama da komai ba to khabith ne khabith ta hanyar barnar dukiya khabith ta hanyar cutarwa da take wa mutum da cutar da wanda suke kusa da shi ba kai ka taba ganin wani abu da za a siyar amma a jikin rubuta maka cewa to wannan fa yana kisa in ba taba ba jama'a kuma da haka mutum ya siya ya sha kuma kaga wani ya mutu wani ya samu matsala a huhun shi wani ya samu matsala a kogaran sa wani ya zama addicted da zaka dinga lissafa kuma kudin da kake kashewa kana siya zaka ga bayan wani lokaci sun zama kudade ne masu yawa za su amfane ka wanda waɗannan ka'idojin ko dai annas ko alqiyas ko kuma alqaida alqaida al'amma fi khaba'ik yana da cutarwa ga lafiya ko cutarwa ga addini ko cutarwa ga rayuwa kuma kamar sai a haramta amma ba wannan ba komai halas ne asali saboda wannan ayar da wasu umumat kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila to shin ko ya halasta mutum ya haramta wa kansa wani abu a wajen alwashi tunda gashi an samu na annabi yayi kawai nima yanin ce to ban da lafiya in je na samu lafiya sai ka zaɓi wani abu da ka san kana san shi sosai ka ce to daga na daina cin wannan abu ko kuma na daina san ya sara iri kaza to magana mafi inganci shi ne wannan bakin don cika abin da za a yi koyi da abin da shi ma kaga Allah ya nuna musu ba haka ya kamata a yi ba dama shi kanshi ba kance dama makruhi ne magana mafi inganci sannan kuma yana nuni zuwa ga wani wato salo cikin salon tattaunawa na alqur'ani yanzu ku duba abin da ya faɗa ya danganta wa Allah ko abin da suka danganta wa Allah kuskure ne ba daidai ba ne idan da mu ne a yanzu wani ya zo da sunan muqabala ya faɗa ba ya danganta wa Allah mai zama fara cewa ƙarya kake yi ko maƙiyin Allah ne kai ko ɓatacce ne kai to ba manhajin qur'ani bane wannan manhajin mu ne a cikin aljihun mu yake zama ya kamata mu nutsu wannan wato irin wannan galatsin da irin wannan ninkufarcin tsakanin da Allah ba manhajin qur'ani bane qur'ani yana hiwar ne irin wannan hade aka ce to in kuna da gaskiya ku kawo hujja ba su da shi kenan an kure su amma da kai qur'ani ya fara da cewa kadzabu wallah kadzabatil yahudu wallah na rantsi da Allah ƙarya Yahudawa suke ko innahum munafiqun akwai ne bai ci haka ba amma mu haka muke yi kuma mu ta lalubo inda zamu samu abin da ko bi haqqin aw bi ghairihi sai ya goyi bayan abin kuma ce ai wani ma ya taba yi wani nan yana raye ko ya mutu kuma ce ai malam wani ma tafin shi ya taba fada kuma malam wani nan ba Allah bai aiko shi da ya koyi da shi ba ya kamata mu ga annabi aka aiko ya koyi da shi da usulul alqur'ani malam wani da shehi wani in sun bi salal alqur'ani fa bi hawa ni'mat in ba su ba Allah ya gafarta musu ya rangwanta musu salal alqur'ani kenan irin wannan game da tattaunawa kaga sai ya bujiro da abin da yake tabbatacce cewa kullu ta'ami gaskiya ne dukkanin abinci kana hilal liban isra'ila in banda wanda shi isra'ila din ya haramta sai Allah ya ce kul fa'atu bit taurati ba a ce qul lahum innakum kadhibun kace musu ku makaryata ne sai aka ce a ku kawo at-taura a karanta jiwayin da Allah ya ce wa inna aw iyyakum la ala hudan aw hudan lil mubin mu din ba mu ne ala hudan din amma aka musu da wannan salaf saboda hiwar ya kamata mu dinga lissafa abin da muke faɗa musamman muna magana da sunan ilimi ko da sunan karantawa ko da sunan wa'azi ya kamata mu zama da wannan lissafin jama'a abin yana da daura kai sosai kaga abin da dangin mu ahlus sunna ko wasu daga cikin matasan mu suke tutiyar wai haka yake kamata a yi magana ido da zafi da fada da fitina babu abin da ake yin shi da zafi da fada da fitina kuma a ciri basa babu duk abin da ake so a ciri basa sai an yi shi a natse sai an yi shi da hankali sai an yi shi da tunani sai an yi shi da natsuwa domin misali yanzu kai wanda kake karantawa hadarin da kake ciki ba yafi hadarin direba da ya gama kwalo mota ba biriki yafi hadarin matukin jirgin sama da ya detect din cewa akwai wani fault a jikin injin nasa dan ya kace kawai su mutune kai kuma yanzu kana iya ka halaka a duniya kuma ka halakar da wasu kuma a gaban Allah domin kai yanzu kana tauqi'i ne ar rabbil alamin to kaga ashe yana da kyau ka fi kowa zama ta taka tsantsan ne zaka fada ya ya kamata ka fade shi kuma tunda manufarka shine a karba kaku babu yadda za a yi abinda ka fada cikin harguwa ya samu karbuwa idan ka je gun budurwa kana so ta shi soyayya ka da masifa zaka je irin malaman islamiya in ya ga wata islamiya yana so ce ke zo nan yana muzurai ta ba malan gani nan ba wai ko ta baka ba ta kula sosai Allah sada ya Allah ji wai suna yake haka ake soyayya ta sa abin da kake nufi a wani lokaci zaka dinga ina kana jefar da hannu kana aika yara da kyauta haka samu ka samu shiga ko dole sai kai ladabi wannan zafin kan wai dan kai ne bin masa dole ka aje shi to wala sanan da yake so a ashi magana da yake ta ilimi ko ta addini Allah shi kyauta to haka kuma wannan yana nuni zuwa ga ainihin wato a halastin a yi ma mutum reference da abin da ya imani da shi ko da kai baka imani da shi ba yanzu kaga ai musulmi mun imani da taura ne fil jumla amma ba ka tafsir ba to kenan kana tattauna da wani dan dariqa ko dan shi'a ko wani batacce ko kirista ya halasta kai mai reference da abin da ya imani da shi kura ta ci kura kenan shine abin da Allah ya musana qul fa'tu bit tawrati fatluha kace mun shi a cikin littafin ku kaza usulul kafi ko a cikin wazairul ma'ani ko a cikin kaza ka an ce kaza to kada an jima yace maka to ai kai hujja da abu kaza dan haka kai yadda da shikenan a yin hujja da wani mutum ko wani malami ko wani littafi bai nufin duk abin da yake a kai kai yadda da shi ko mun gani shine abin da wannan wuri yake nuna har ila yau to wannan kenan to sai a magana ta gaba da nace zan ambaci ta a takeice Allah ya sa ban manta ba kafin mu tsallaka zuwa ɗaya ayan shine wafdu najran ya zo a cikin tarihi cewa da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su dama sun yi service abin da ake cewa quddas wato irin ibada ta su ta kristanci ranar lahadi nabi ya ba su dama sun yi a masallacinsa na san wannan magana kusan kowa nan ya taba jinta akwai da bai taba jinta ba nan wata gina sai dai su hayi ka taba jinta to yau ka ji wannan asari yana nan a cikin littafin al-Imam Muhammad ibn Ishaq sira ta ibn Ishaq da kuma tafsirin Imam Tabari ya ruwaito da al-Imam Tha'labi shi ma a cikin tafsirinsa ta hanyar Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair ibn al-Awwam Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair ibn al-Awwam wannan tabi'ut tabi'in ne shine ya bada labarin kaga isnadi ne mu'adal kenan akwai wawo keke ya gaba wannan ita ce riwaya ta farko riwaya ta biyu wadda ha'ila as-Sa'labi ya ruwaito daga Suddi daga Al-Kalbi Suddi Muhammad Suddi As-Saghir mutamun Nabil Kabir kamar da Bukhari ke fara cikin tarihi dinsa kamar da Ibn Hibban ya fara cikin tafinsa Al-Majruhin kitabul abinna majruhina min al-muhaddithina da kuma Abu Hatim kamar yadda Ibn Abi Hatim ya ruwaito daga baban nasa a cikin Al-Jarh wa Ta'dil cewa malami ne abun tuhuma duk da yake malami ne a cikin tafsiri mun yi magana akan sa ko a baya to shine ya ruwaito wannan daga malamin sa wanda shi ma muttahamun ne bil kadhib shine Muhammad ibn Sa'ib ibn al-Kalbi kaga hadha isnadun talif wannan mataccen isnadi ne in ka hada shi da wancan babu abin da su kara wa juna illa mutuwa na uku kuma wanda shine na karshe ita ce riwaya amsal wadda shi dai al-Sa'labi ya ruwaito daga Arabi ibn Anas mursalan, Arabi ibn Anas tabi'i ne mursali, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama sun shiga masallacin sa, ya za a kore su, ya ce a ku bar su su yi ibada su, aka ce sai suka kalli gabas ma suka yi ibada a ranar. Wannan duka riwayoyin kenan, din da kawai ga iya wannan ne, da haka wannan yana daga cikin abin da ya shahara asira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya inganta ba. Na san mun sha jin malamai suna faɗan wannan, ana kawo shi a cikin tarihi don nuna sassauci da kawaicin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma yadda yake da ƙoƙarin fahimtar juna da shi da sauran mutane. Alhamdulillahi, ƴan intafet basu riƙe wannan ba, da sun samu hujja, basu ma san shi ba hala. Dani ban taɓa zuwa ɗan intafet da ya kawo wannan ba, duk da ba karanta harkar nake, yana ga sai man dauda shi ne naga yana da itinai da intafet, wataƙila suna kawo wannan. To, ko da sun kawo dai, bata inganta ba kissa, balanta ta zama hujja. Da haka za ka ga al-Imamu Ibn Rajab al-Hanbali a cikin nashi Fathul Bari, cikin mujalladi na biyu, ya yi magana a kai, ce haza munqati, wannan magana ce yankakkiya wajen rashin inganci. Ya ce kuma ko da ya tabbata, to za a ɗauka ne a matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ne li ta'alifi qulubihim, da haka daga baya ɗin nan ba za a yi ba. Ya ce domin ga Umar da zai ba su sharaɗin jizya a ƙasar Sham, ya ce to sharaɗin a ba su aminci su biya jizya su zauna a garuruwan musulmai shi ne Allah ya ulinu quddasahum, in za su yi karatunsu na sutirar Lahadi, to ba za a bari ya fito a ji a waje ba, ba maganar lasifika dama misali, to kasa ɗaga murya Allah ya ulinu, ya ce ba za su abin nan dinahum addininsu ba. Umar ya hana a ji addininsu ya bayyana a cikin garuruwan musulmai. Haka al-aslu game da masallaci shine wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, masallatai na Allah ne, ba zai taɓa yiwuwa a wata bautawa da ba ta Allah masallaci ba, ballantana a ji masallaci a ce Allah uku ne, bai yiwuwa wannan, sam bai halasta. Wai a ce dan ga wasu kiristoci suna makautaka da musulmai, ko sun zo wani mitin da musulmai, a basu su yi addu'a coci, ko wani abu ba zai yiwu a masallaci. Shi sa kaga hatta abin da ya halasta an hana a yi a masallaci, zaman fira an hana a masallaci, ya kaga asali halasta ne. Kasuwanci da cinikayya an hana a yi a cikin masallaci, hayaniya an hana a yi a cikin masallaci, ɗaurin aure wannan da aka mai da shi cikin masallaci abu ne fararre. Yawwa, a ce ɗaurin aure sai dai a masallaci, fararren abu ne jama'a. Abu kuma an wayi gari har ya zama kamar shi ne asali. Yanzu wannan maganar nake faɗa ma sai wani ya ji gaban shi ya faɗi. Ya amma za ka lalaba ka gaba da gaske ne fa, babu a ce wai dole sai an zo masallaci, idan ittifaqan ne ya faru cewa masallaci ne babu laifi, amma mu ɗauka cewa dole sai a masallaci, ko kuma wanda aka yi a masallaci ya fi ɗauruwa, ko ya fi falala, ko ya fi dacewa da sunna firin da aka yi a ƙofar gidan wani, ko wani yanzu ya ce a zo a ƙofar gidan shi bai zo masallaci ba, mu fara ganin kamar he is less ustaz, ko ustazancin shi bai kai ba, to wannan duka wani sabon al'amari ne. To haka ciniki a masallaci, musamman da za a yi ta jayayya, ana ta yi ana rage ana ƙari, an hana. Ko mitin wani abu can wanda bai da alaka da addini ko ilimi ko abin nan, kawai mu zo mu fara wani mitin can daban mu mai da masallaci wurin wannan harka, to gaskiya dukkanin su ababe ne, ababen karhantawa. To ballantana kuma a ce a zo masallaci a ce Allah ɗayan uku ne, Allah ka tsare wannan kenan. Zaka ko da ka ji wani malami ya ambata, to ka ɗauka san da yake ambatan nan ko dai bai halarta wannan mas'alar ba, ko kuma ya manta ta, ko kuma ba abin da yake so ya nuna ba kenan. Amma dai a ilmance dai magana ba ta tabbata ba, wallahu ta'ala wa qawluhu ta'ala wa shawruhum fil amri, sai kuma faɗin Allah madaukakin sarki ya tsallaka kuma can aya ta 159, faɗin Allah fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, sai Allah ya ce ya faɗa abubuwa guda uku, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa iza azamta inna Allah yuhibbul mutawakkil. Ya ce fa bima rahmatin minallahi, malamai sun yi magana akan wannan ma'adin nan, domin ya kamata zama ne fa bi rahmatin minallahi, ita ce da ake ce maza'ida. Ibn Kathir yake cewa ma hiya bi za'idatin abadan, ba fa ana nufin ƙari ne a alqur'ani ba, sai ya ce wa innama huwa istilahun nahawiyyin, shi ne abin da ke gaya muku ranna. Tuhuma da ake a ce kar a ce maba'un ko kana za'ida, wannan wani ƙoƙarin kawo duk wanda zai faɗa haka yana so ne yanzu ya kawo wani sabon theory, duk zai iya proving ɗin shi, proving sai a karɓa, amma dai sunanta kenan. Kuma ziyada ba ta nufin abin da ke saurin zuwa ƙwaƙwalwarmu, cewa to ƙur'ani akwai ƙari kenan, a sunan wani istilahi ne, kamar da an ce hadisi mutawatir, hadisi ahad, an ce mafhumul laqab, duka abin nan ne istilahat ne, ba a tuhumarsu. To haka wannan bawun nan da ire-irenta, fa bi rahmatin minallahi, da rahmar ubangijinka ne, sai Allah ya ce fa bi ma rahmatin minallahi linta lahum, ka zama mai sauƙin hali game da su. Yanzu kaga wannan ma dalili ne akan cewa mai da'awa ya zama mai sauƙin hali, dan koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce walau kunta fazzan, inda ka zama mai ɗacin hali, ghalizal qalbi, mai taurin zuciya, mara tausayi, lan faddu min hawlik, mutane za su haɗe su baka waje, ko da abin da kake da shi gaskiya ne, ko da alheri ne, ma'ana ko kai mai arziki ne, ko mai sarauta ne, ko malami ne, ko da ake nema abin hannunka, akwai wanda in ka mishi masifa ya haƙura kawai, lan faddu min hawlik, sai ce ku kyale shi kawai. Ko da wani ko ɗanka ne haka zai haƙura baya su, ko ƙaninka ne, ko mahaifiyarka ce, in ka zama ba ka da hankali kana shashanci, kana rashin imani da rashin mutunci, sai kowa ya kyale, ya kyale maka kayanka. Allah ya ce lan faddu min hawlika, Allah ya ce fa'afu anhu, ka dinga yi musu ahuwa in sun maka wauta, shine matakin farko. Wani zai zo da ƙauyenci, wani da jahilci, wani da tambaya, wani da gallazawa, Allah ya ce fa'afu anhum, mataki na farko kenan. Wastaghfir lahum, in sun yi kuskure wani shafin Allah, kai janibinka kai ahuwa, janibin shafin Allah ka nema musu gafara a wajen Allah, janibin da ya shafi kuma nasu wa shawirhum fil amr, ka nemi shawara game da al'amru. To al'anan an ce a hadiya ce, wasu kuma sun ce a istigraqul jinsi ne, ai kullul umur. Sai malamai suka ta kokarin su fasara me yake nufi da al'amru, wasu suka ce al'amru yana nufin anan fi kulli ma lam ya'ti fihi alwahyu, duk abinda ba a yi wahayi game da shi aka ce ga yadda za a yi ba, to yana da Annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi dama ya nemi shawararsu. Kuma dama Allah ya ce wa amruhum shura bainahum, a cikin sutu shura. Wasu kuma suka ce a ana nufin fi makaidil har, ka nemi shawararsu game da dabarun yaƙi, saboda a cikinsu akwai waɗanda suke gogaggu, ƙwararru, tsofaffin jarumai, janar-janar na soja tun a jahiliya. To ka dinga neman shawararsu. Wasu kuma suka ce inda liqa'il adu, duk sun za a tafi jihadi, to a nemi shawararsu ya za a yi. Wasu kuma suka ce a fi kulli shay'in yad'u ila tatyibi qulubihim, duk abin da zai ja'i zuwa ga su ji daɗi a ransu, to babu laifi a nemi shawararsu. Dan shi ne ma'anan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa albikru tusta'maru, budurwa ana neman shawararta in za a yi mata aure a ji ta bakinta. Imam Shafi yake cewa, yake cewa tatyiban liqalbiha wa laysa 'ala alwujubi, babanta zai nemi shawararta ne dan ta ji daɗi a ranta, ta ga an mutunta ra'ayinta da hankalinta, ba wai dan ya wajaba ba. Ubana da ƴancin ya sha aure ba sai ya nemi shawararta ba, amma dan abin ya tafi a lebur ba a san matsala ba, to sai aka ce a nemi shawararsu tatyiban. Amma aka nemi shawararta za ta ga to ashe an san mutuncinta, an san mutuncin rayuwarta da makomarta. To dan adam yana da wannan tunanin, idan an nemi shawararsa sai ya ɗauka yana da muhimmanci kenan, a ce wane ne kake gani. To wannan yana ba ɗan adam ya ji cewa the feel cewa he is important, he is useful, an yi recognizing muhimmancinsa. To ana so a dinga wa ɗan adam haka, kuma wannan ƙa'ida ce muhimmiya ga dukkanin wani mai shugabanci, neman shawarar na kusa da shi, ulul ahlami wan nuha. Da haka malamai suke cewa wa shawurhum, da aka ce wannan damiri yana komawa ne zuwa ga cancantan mutane da gwargwadon ƙadiyyar da ake nema, da kuma gwargwadon wato wanda suka cancanta a nema, ba wai kowane ɗaiɗaiwan mutum cikin sahabbai ya cancanta haka ba. In ko da haka ne zama annabi aiki da ayyab ba kenan.
annabi ko sallallahu alaihi wasallam ya aiki da kowace aya amma shawara ya ko ne yake nema ne akwai lokacin da shawara ansar yake nema kamar san za ta bi yakin badar inda muhajirun sun yi volunteer amma bai karba ba sai da ji ta bakin ansar akwai lokacin da shawaran waɗannan na farko farko yake nema as-sabiqun al-awwal akwai lokacin da shawaran masana yaki yake nema akwai lokacin da shawaran duk wanda zai iya bayarwa ake nema kaman kaman a kabiya Aisha kaga cewa yayi ilani yace wa zai bani mafita akan wani mutum da ya tsada ni game da iyalaina bai kebance wani ba wajen ina saboda wani wanda zai kebance din abin ya shafi Sayyidina Abubakar ya shafi shi kaga bai kamata kuma ya shawarce shi akai ba to haka dai haka dai daka ana so shugaba kenan ko wani jagora ya zama yana da kaifin hangen nesa wajen sanin suwa ya kamata ya shawarta har ma wasu suna ganin cewa daga cikin haka din ba har ka dinga shawartar wasu akan wai suwa ya kamata mai shawara da su a ta sun da shawara da su zaka yi tambaya kai shawara akan da zan yi shawara ko mun gane kuwa wato mutum na farko da ka amince da shi ce wa kake ganin za mu tuntuba ne akan abu kaza kaga ai shi ma neman shawara ne akan wanda za a nemi shawara akan su to yanzu ko shawara ma ta zama profession da lauyoyi da wanda ake ce musu analyst da irin bai sunan su ma yan asibiti din nan masu duba mutane in sarki kike consultant ko consultant psychiatrist ko consultant wane ne yana karewa da STST din nan to zaka ga wai kudi yake bin su ga mutane shawara da za su je ga musu sai an biya su kudi masu yawa akwai ma educationist consultants wanda za su zo su ba ku shawara akan makaranta ko akan kasuwanci kai wai in zaka yi aure ma yanzu akwai da ake zaba mutane shawara in za su yi aure saboda zamani ya juye jama'a eh wai abin da ya kamata a gaya muku a gidanku ɗan mata musamman da samari ba su taɓa aure ba to yanzu akwai marriage counselors wanda suna zaune aikin su kenan wasu da ilimi wasu da ci da ƙarfi za su ba da shawara akan yadda ya kamata a yi da abin da ya kamata abin da bai kamata ba abin bakin ciki shine mafiyansu babu aya ba hadisi shawarori ne kawai na ƙashin kansu na gaba gadi na kansu to haka samu wanda ya iya da aya da hadisi sai abin ya fara mashi ko mun gane tunda al'ada ce tun a jahiliya ana irin wannan ya za ga mai sir sabi ya kawo su da yawa na shawarorin da ake ba ƴaƴa in za mu saure amma ya kamata idan an sirka shawarorin da ayoyi da hadisai da kuma buga misalai daga waƙi'i da makamantansu Allah ya sa mu dace to da haka wasu kuma suka ce a wannan kawai yana nuna halin ijtihadi ayat tana nuna halin in ijtihadi ga abinda baka da nasi akai in ya zama sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye ana mishi wahayi aka halasta mishi ya shawara da wasu kaga min babu aula a bayan shi kenan tunda babu wani sabon wahayi kuma ta yiwu akwai aya ko hadisi akai da kai baka riski wannan ma'ana ba ko baka santa ba da haka babu laifi yin shawara abu ne mai kyau a cikin karin magana ana cewa ma khaba man istashara ba wai shi ma da karin magana kwatan kwacin wannan ko me yake cewa ne mai shawara baya baci ne yake shi kuma ne bai da asiri ta wannan ka kaman zammu ne yayi bai da asiri kaman zammu ne okay baya baci aikin shi baya baci mai shawara aikin shi baya baci shi kuma da sai sallama a cikin hadisin al-imamu Abu Dawud da Tirmidhi da Ahmad cewa yake innal mustashara musta'manu wanda ake neman shawara a gunsa to a matsayin amintacce yake to wannan al-musta'man sai malamai suka ce tana da ma'ana guda biyu ta fuska biyu na farko al-itminan wato amince masa ta fuskar duk abin da aka faɗa masa ya zama confidential ta fuskar kai da ka faɗa mishi kenan to yana da kyau kuma mu da ake neman shawara a gunmu mu kiyaye wannan galibi muna tona asirin mutanen da suka nemi shawara a gunmu musamman ga abin da ya zama wata aika ce ko wata tasashiya ce yayi ko wani katobara ko wani abin Allah wadare to da mun zo next thing wannan hawa mun bari ko suka yace ran nan haka wata mata ta ce tayi kaza wata mata daga sai fadi sunan garin su ko kalar jikinta da za a gane ko irin shekarunta ko irin yarenta ko al'ummata wanda akwai yiwuwar wanda ya santa ko ya san case din ya gane wannan ba daidai bane har a zamanance ma ya sabawa amana irin wannan ayyuka aikin likita aikin lawyer solicitor ko aikin duk wani mai bada shawara ka'ida ya zama duk abin da ya gaya maka ya maka itirafi ne da shi a matsayin sirri za ga kristoci sun fi musulmi kiyaye wannan domin suna da shari'a da ta haramta wa pastor ya ba da labarin duk wani sirri da aka gaya mai abin da suke cewa sirrul itiraf confession secret suna da wani abin nan wani belief cewa idan mutum ya gama katubarsa da zanubansa zai zo ya tarar da pastor shi ma ba ma zai ga fuskar fasan ba zai maga da fasan ne mai wara'i hijab ya gaya mai ai nayi kaza nayi kaza nayi kaza shi kuma ya mai adda Allah ya gafarta ne to fasan ba zai taba fada ba kuma daga nan an wanke shi daga zanuban wannan tuba ce nasuhan a wajen su wallahu a'lam to amma za ga mu a yanzu wanda ake cewa malamai a cikin musulmai da dama ba sa iya rike wannan surorin to gaskiya kuskure ne tare da cewa mu mutane mu muka taimaka musu wajen wannan saboda mun nuna mu malamai galibin mu masu saurare irin wannan abin muke san ji shi yake trending shi ake fada ce ai ga wata tayi zina a Ka'aba ga wata mai takaba tayi cikin shege ko ga wani ya kashe dandan wan baban shi ya sa mishi laya a baki an je ta kasa ganin Ka'aba irin wannan labaran su muke san ji to irin wannan labaran tunda muna san ji sai ai ta ba musu balalan shi kuma wadi cewa Allah ya kula innama unzirukum bil wahyi ko wa anzala ilayka dhikra itubayyin lana siman dunya ilayhim an zo wa'azi mala awa dai an zauna a ta labari ina amfani shi da labari ko za a kare labari ne a bar na qur'ani mana a dauko so tu yusuf ko kasas ko a arafu ai labarin da ke cikin ta mana bifu ba ba ma hadi ko to sai a to wannan kenan haka sai ya zama cewa ana boye sirrin wanda ya fada shine al-mustashar musta'manu ta bangaren kuma kai al-mustashar din abinda zaka bayar ka tabbatar yadda aka amince da kai aka baka aka nemi shawararka baka ha'inci shawarar da ka bayar ba zaka fadi iya abinda mablaguka min al-ilm wato kada ka bada shawara sabanin abinda kai ka sani wannan ma zaka ga mutane suna wannan kuskure sai mutum ya bada shawara shi da kanshi yaje yana cewa to ni dai wani ne mushawara ta amma na fada mai abin da ran shi ke so ne dan ga ya riga ka kasa zuwa ga wani a yi kokari ka gaya mai abin da ka gamsu da shi ko da ba zai yadda ba musamman ka abu da shafa kasuwanci aure siyasa ilimi wata alaka wani abu da za a siya ko za a siyar duk wani abu dai zama turning point kamar da muka karatu a cikin darasin da muka yi a abin nan a Ibn Abi Asim game da istikhara ko to haka anan ma ka tabbata abinda wato abinda yake turning point a rayuwar mutum ka ba shi shawarar da ka gamsu da ita ba wanda yake son ji ba kuma da bi an ce mutum da ya kawo maka shawara sai zama ta yi yana da maili zuwa ga wani abu kuma za ka iya fahimtar mailinsa daga yanayin maganarsa ko reaction ɗinsa sa'ad da ka bada wani bayani to ka bada mishi abinda ka gamsu ba abinda yake son ji ba malam yace an ibn abbasin fi qawlihi ta'azza wa jalla wa shawaruhum fil amri kala abubakar wa umar radiyallahu anhu wa shawaruhum yace ana nufin kai shawara da sayyidina abubakar da umar wa anil hasani fi qawlihi azza wa jalla wa shawaruhum fil amri kala allamahu allah subhanahu annahu ma bihi ilayhim min haja allah ya sanar da manzo allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ba manzo allah sallallahu alaihi wasallam bai da bukata zuwa ga komai na wajen mutane walakin arada an yastanna bihi man ba'du amma ana so ne na bayan sa su zama sun dauki wannan matsayin sunna shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dole sai shawara da kowa ba ka abin da zai sabai ma sun yadda cewa duk abin da yake daidai ne ba wanda ya taba tuhumar ba ai shawara da shi ba to amma mu na baya tun daga kan su sahabban da tabi'ai da atba'u tabi'ina har zuwa ƙarshen duniya malamai da shugabanni da sarakuna da ƴan siyasa da duk wani wanda yake yana da abin nan yana da wani abu da ke hannunsa da zai gudanar to akwai bukata ya zama yana da yin shawara Ibn Abbas radiyallahu anhuma yana karanta nan wajen a Qur'anin sa wa shawiruhum fi ba'dil amri ka shawarce su a wani sashi na al'amari to ita shawara kuma ila yau musani jama'a privilege alfarma ce a nemi shawara a gunka ba right ba dan wasu na dauka an ba nemi shawara a gunsu ba to an ci haƙƙin su an shiga maganar su ba a kyauta musu ba sai yanzu za ka yi aure sai wani abokin ka kokarin baban ka ko ne mai anguwa ko limami kawai labari da za ka yi aure to shikenan ka mishi laifi musamman idan a ce wanda kace zaka aura ko garin da zaka yi aure ba irin ra'ayin shi bane sai dauka to kai mai da shi to ai ba haƙƙin sa bane sai in kaga dama ne ko ka sai gida a wata unguwa ko ka siyar ko ka sai wani abun hawa ko ka shiga wani kasuwanci sai wani ƙanin baban ka yayi tunanin wai baka kyauta mishi ba ya aka ka fara wannan kasuwancin ba da sanin shi ba in baka kyauta mishi ba wannan wani abu ne daban amma fa ya halasta kai ba da sanin shi ba sannan har ila yau kuma mu sani akwai ababun da suke buƙatan cikakken sirri in zaka yi shawara da mutane shi yasa wancan maganar musta'mal sai ka zama ka san da irin waɗanda zaka dinga yin shawara duk mutumin da zai bakin shi kaman bututu ne yana zuba to kiyaye shawara da shi duk abin da ya faɗa maka za a ji shi a gari kuma in ka ci nasara ma sai yayi claim din cewa mu fa muka sa shi yayi kaza fa amma yanzu kaga yadda ya juya mara baya kaga ya ɓata ladan shi ma ya samu a farko wallahu musta'an to wannan kenan ko to ya gama da Ali Imran aya biyu ne rak tafsirin Ali Imran Allah ya gafarta mishi mu je gaba ko ko kusurul ko lokaci ya kure malam ya kure to ya suratul nisa'i ta ina minti malam bari sai mu tsaya nan kawai zancen ne mun cika da yawa ko a dauka za mu dan gurgura su sai to bari mu kwana anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله